Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu ran mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen Radio VOA Africa kan mita 225 a Yamai da kuma a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niya duka a zangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lasariyar Litinin 11 ga watan Afrilu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahaba Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Yau aka shiga yini na farko na shirin tsagaita wutar da aka cimma a kasar Yemen. Gwamnatin Somalia ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon dan jarida da aka zarga da taimakawa kungiyar Al-Shabab. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun Isra'ila da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan ƙananan yaran Falasɗinawa.
To Allah ya kyauta.
To a matsayin da muke ciki dai a har zuwa yanzu kin san budget din nan kusan keji 1,800. Dan haka tun daga ran da muka mika wannan budget kasafin kuɗi har zuwa yanzu nan haka muna dubawa muna kididdigewa mu fitar da shi dalla dalla.
Babban hadimin shugaban Najeriya kan harkokin majalisa Suleiman Kawu Sumaila kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta yi tanadi a kasafin kuɗin banan domin tallafawa mata da kuma matasa. Za mu leƙa birnin Injamena na ƙasar Chadi mu ji hali da ake ciki kan babban zaben ƙasar da aka yi jiya. A Niger kuma dillalan aikin haji ne suka koka kan shirin ƙara kuɗin jirgi. Da shike yau Litinin ce muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya kan rikicin ƙasar Yemen Ismail Old Sheikh Ahmed yayi laile marhabun da shirin tsagaita wutar da aka cimma wanda ya ƙara wato ya fara aiki yau Litinin ya kuma taimaka wajen daƙile tashin hankulan da ake kwashe shekara guda ana fama da shi. Yana mai cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan rikici. A daren jiya shirin tsagaita wutar ya fara aiki wanda aka cimma da gwamnatin Yemen da dakarun da Saudiya ke jagoranta da kuma ƴan tawayen Houthi da suka karbe ikon babban birnin Yemen a farkon shekara ta 2014. Dukkaninsu kuma sun amince da wannan shirin na tsagaita wuta. Wannan shirin na zuwa ne gabanin wani taron sasanta rikicin na Yemen da za a yi ranar 18 ga watan nan na Afrilu a ƙasar Kuwait. Ahmed ya ƙara da cewa har yanzu akwai kofar da za a iya sake farfado da ƙasar ta Yemen wacce ta sha fama da rikici na wani tsawon lokaci da ya sanadin mutuwar mutane sama da 6,000.
Ana ci gaba da zaman ɗarɗara kan iyakar Idomeni kwana guda bayan da ƴan sandan Macedonia suka harba yaji mai saka hawaye tare da harba harsashen roba akan ɗaruruwan baƙin haure da ke ƙoƙarin ƙetare shingen da aka dasa a yankin Girka. A yau Litinin ɗimbin jama'a sun yi cicirindo a ɓangaren iyakar Girka sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an yi wata arangama. Ƙungiyoyin jin ƙai sun ce kusan mutane 300 ne aka baiwa magani bayan arangamar da aka yi jiya Lahadi. Mafi yawansu sun samu kulawa ne saboda matsalar numfashi da yajin barkonun tsohuwar ya haddasa ko kuma raunin da suka ji daga harbin harsashen roba. A ɓangaren Macedonia hukumomin ƙasar sun ce jami'an tsaro 23 ne suka samu raunuka mafi yawansu daga ɗaruruwan duwatsun da baƙin hauren suka musu. Akalla baƙin haure da masu gudun hijira sama da 10,000 ke makale a kan iyakar Idomeni da ke arewacin ƙasar Girka tun a tsakiyar watan Fabrairu bayan da ƙasashen yankin Balkan suka rufe kan iyakokinsu.
John Kerry ya ce ya yi matuƙar farin ciki tare da samun karramawa bayan da ya kasance sakataren harkokin wajen Amurka na farko da ya ziyarci Hiroshima da ke Japan. Wato binin da dakarun Amurka suka ɗaiɗaita bayan da suka hurga makamin nukiliya ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Kerry ya yi waɗannan kalamai ne a ƙarshen taron ministocin harkokin wajen ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya na G7, taron da ya haɗa hadda ziyarar makwancin waɗanda suka rayu kansu wato a harin na Hiroshima.
Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life carries.
Kerry ya ce ziyarar wuraren tarihi na Hiroshima abin tuni ne kan irin nauyin da ya rataya a wuyan duk wani mai riƙe da madafun iko. Na yaga cewa ya tabbatar da zaman lafiya kamar yadda aka jaddada a taron tsaron wato tsaron makaman nukiliya da aka yi a kwanan nan a Washington.
To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin kasar Somalia ta aiwatar da hukuncin kisa akan wani tsohon dan jarida da ake zarga ko ko aka zarga da taimaka kungiyar Al-Shabab wajen kisan wasu dan jarida su biyar a Mogadishu tsakanin shekara ta 2007 zuwa 2011. Jama'ai da waɗanda suka shaida lamarin sun ce an harbe Hassan Hanafi Haji a yau Litinin a wata kolejin horar da ƴan sanda dake Mogadishu. A bara ne gwamnatin Somalia ta nemi hukumomin Kenya su mika mata Hassan. Mataimakin alkalin kotun soji da ta yanke wa ɗan jaridar hukunci Ahmed Hussein Muhammad ya ga ɗan jarida cewa an yi wa Hassan adalci a lokacin da aka yi masa shari'a. A cewar Muhammad, tun daga farkon shekara ta 2015 ake mai shari'a kuma ya amsa laifinsa, lamarin da ya sa kotun ta yanke masa hukuncin kisa.
Wani sabon binciken jin ra'ayin Amurkawa da aka fitar da sakamakonsa a yau Litinin ya nuna cewa Amurkawa sun fi duba yiwuwar jefa wa ɗan takarar shugabancin wato Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Bernie Sanders ƙuri'a fiye da kowane ɗan takara da ya rage a yakin neman zaɓen 2016. Binciken jin ra'ayin da kamfanin dalancin labarai na Associated Press ya gudanar ya ji ra'ayin mutane 1,076 a tsakanin watan Maris da Afrilu. Kuma kashi 21 sun ce lallai Sanders za su jefa ƙuri'a, yayin da kashi 41 cikin 100 suka ce akwai yiwuwar duba zaɓin na Sanders. Ita dai Hillary Clinton da ta fi samun karɓuwa a jam'iyyar ta Democrat ta zo ta bi a binciken, yayin da a ɓangaren Republican Ted Cruz da John Kasich duka suka samu kashi 43 a ɓangarori biyu. Sannan Donald Trump ya zo na ƙarshe da kashi 35 a ɓangarori biyu da aka ji ra'ayin mutane.
Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun Isra'ila da yin amfani da ƙarfin da ya wuce ƙima akan ƙananan yaran Falastinawa. Wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar ta kuma nuna cewa an ƙara samun yawaitar tsare yara tun bayan ɓarkewar tashin hankali a yankin a watan Oktoban bara, rikicin da ya sanadin mutuwar mutane sama da metan. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Isra'ila Bi Salam ta ruwaito a wani rahoto cewa yanzu ana riƙe da ƙananan yaran Falastinawa 415 a fursunonin Isra'ila daban-daban, adadin da ya haura 193 da ake da su a watan Satumban bara. Sanarwar da ƙungiyar ta Human Rights ta fitar ta nuna cewa ana amfani da matsanancin ƙarfi akan ƙananan yara Falastinawa, a wasu lokuta ma ana dukansu tare da tsare su a wuraren da ba su dace ba. Labaran duniya kenan, agamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ziyarar aiki a kasar Sin ko kuma China, amma a Najeriya har yanzu batun kasafin kuɗi bai ƙare ba, a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar tsadar rayuwa da ƙarancin mai da dai sauransu. Duk da haka gwamnatin ta tarayya ta alƙawarin za ta tallafa a mata da matasa domin ta yi tanadin haka a cikin kasafin kuɗin bana. Ga rahoto da Nasiru Adamu Likaya ya aiko mana.
Mata ke buɗa danjin albishir daga mataimakin shugaban Najeriya Professor Yomi Oshibajo na nuna akwai tanadin tallafa wa matan Najeriya miliyan 1 da jari cikin kasafin kuɗin bana naira trillion 6 da biliyan 600.
As part of this current budget, 1 million Nigerian women will be empowered through our special.
Oshibajo bai tsaya nan ba, sai da ya juya ɓangaren matasa, su ma ce gwamnati na shirin koya musu sana'o'i don samun dogaro da kai. Wannan tallafi dai da zai shafi mata da matasa da suka kai kimanin 500,000 ba zai yi la'akari da takardun makaranta ko wani zurfin ilimi ba. Ba kamar yadda Oshibajo ya ambaci ba da naira 5,500 duk wata ga talakawa ba a wani taro a jami'ar Ibadan bara, wanda daga baya bayanin ya samu sauyin tunani. Wannan karo Oshibajo ya yi albishir ɗin ne a Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya, wanda har ila yau cibiyar kasuwanci ce da mallakar mafi yawan jama'a a ƙasar. Irin wannan tallafi dai yana da muhimmanci a ra'ayin 'yar majalisar jiya a arewa ta tsakiyar Najeriya Binta Mamma.
Ina walƙitar gurara a jihar Niger, amma a cikin maza 25 ni kaɗai ce mace, kuma a haka bai dace ba. Kuma mata duk sanda aka zo campaign, mata suna cikin waɗanda suke gaba-gaba da duk wani abin da aka, in suka ce za su yi za su yi, in suka ce ba za su yi ba ba za su yi ba, kuma in suka ce za su yi za su ba da dukkan iya ƙoƙarinsu. Saboda haka, dan Allah, wannan gwamnatin ta ƙara duba mata da idan rahama, a taimaka mana ta fannin samun lafiya, a taimaka wa mata ta fannin sana'o'i, a taimaka wa mata ta fannin zamantakewa. In mutum yana da abin yi, kaga ko zaman cikin gidanshi ma zai samu kwanciyar hankali.
Lado Suleja, dan majalisar tarayya ne da ke kambama wannan tsari, da yace yana cikin muradun mulkin APC.
Babban tallafin shi ne cikin kasafin kuɗi. Cikin kasafin kuɗi cewa za mu yi training, za mu koyar da sana'a a ƙarƙashin akwai ma'aikatu waɗanda suke da haƙƙi ga wannan. To a matsayin mu na ƙin majalisu wanda ake kawo mana kowanne kasafi, mun saka waɗannan kuɗaɗen a ciki domin a fito da su domin a yi wa jama'a aiki.
Wannan dai duk ya dogara ne kan amincewa da kasafin daga shugaba Buhari, wanda da alamu yake kwalailace kasafin don gudun kar wani abu ya ɓuya ko an cire wani sashe. Komai dai zai iya faruwa a ra'ayin masu sharhi. Ta amincewa ko mayar da kasafin majalisa don sake bita. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haɗa kai mu daina sa'in Najeriya, ƙabilanci faɗa da juna wana
uba. Har yanzu dai kan batun kasafin kuɗi a Najeriya, mataimaki na musamman ga shugaba Buhari kan harkokin majalisa Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya ga Madina Dauda har yanzu gwamnati tana nazarin kasafin kuɗin, idan ta kammala za ta bayyana matsayar ta kai.
To a matsayin da muke ciki dai a har zuwa yanzu kin san budget din nan kusan page 1,800. Dan haka tun daga ran da muka mika wannan budget kasafin kuɗi har zuwa yanzu nan haka muna dubawa, muna kididdigewa mu fitar da shi dalla-dalla domin mu ga abin da muka aika da gyare-gyaren da ƙari ko rage da su National Assembly suka yi, daga nan sai mu fito da matsaya guda ɗaya.
To mun samu labarin cewa ma'aikata ɗaya ce kawai wacce kasafin kuɗinta ta daidaita da abin da shugaban ƙasa ya kai, sauran gaba ɗaya akwai waɗanda aka yi ƙari mafi yawa. Haka ne?
In muka gama ƙididdigewa za mu ɗauka mu ga cewa ya aka yi su majalisa suka yi wannan ƙari za su yi wa ɓangaren zartaswa jawabi ko kuma suka yi ragi. Daga wannan ne za mu iya yadda, za mu iya fahimtar abin da suka yi kuma mu ga yiwuwar aiwatar da abin da aka yi ɗin in Allah ya so ya da, amma dai muna tattaunawa a tsakaninmu.
Yanzu za ku sake mai da kundin kasafin kuɗin zuwa majalisa gobe kenan?
Ai, to ai da hanyoyi da yawa da ake bi. Bana zaton abin ya kai ga cewa za a mayar ɗin har sai mun fitar da wannan tsare-tsaren. In dai ba gundarin kuɗin da aka rabawa ma'aikatu da gundarin kuɗin da aka yi budget ɗin da shi ne ya canza ba, wanda suka yi fasin ɗinsa ba, to bana zaton cewa dole sai an kai ga majalisa. Su za su iya yin gyare-gyaren a tsakaninsu.
Kamar yaya? Ba za ku mai da shi majalisa ba, amma a mai gyare-gyare kenan za su bi ku fadin shugaban ƙasa ne su gyare-gyaren tare da shugaban ƙasa?
Su a tsakaninsu, su 'yan majalisa ɗin, idan muka sake zama tare da su bayan mun gani inda aka yi ƙarin ko aka yi ragi, za a gabatar musu, ma'ana shi ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na ƙasa zai sake gabatar musu su sake dubawa. Ba da mayarwa, yanda ake cewa mayarwa shine shugaban ƙasa ya rubuta cewa ya dawo da budget ɗin gabaki ɗaya, ba zai sa hannu ba, amma har zuwa yanzu ba mu kai ga wannan zangon ba. Ana dai tantancewa a ga meye abin da ya kamata a yi, amma dai ba na zaton hakan za ta yiwu.
Jiya Lahadi, al'ummar kasar Chadi suka kada ƙuri'a babban zaben kasar, inda shugaba Idris Deby mai ci da wasu 'yan takara fiye da 10 suka kara. Na tambayi wani mazaunin birnin N'Djamena, babban birnin ƙasar, Sanusi Muktar, hali da ake ciki.
Yanzu haka al'ummar Chadi gaba ɗaya suna nan suna dakon sakamakon da za a bayar. Kuma da gaske ne akwai waɗansu 'yan hamayya guda 5 da aka kama, wanda kuma su kuma dalilin kama su shine sun zo suna yin gangami, suna neman mutane su yi zanga-zanga ko su yi yajin aiki wai dan suna buƙatar cewar shugaba Idris Deby Itno ya janye takarar sa kada ya zama dan takara a wannan karan. To yanzu haka shi yasa ita kuma gwamnati ce ai wannan su ba 'yan siyasa bane da kamata su shiga harkar siyasa ba, yanzu haka dai suna rike suna hannun kotu, kuma an kawo su kotu har sau biyu, kuma ana nan ana cigaba da musu shari'a.
To a ganinka akwai wani tasiri da 'yan hamayya za su nuna wannan zabe da aka yi?
Gaskiya akwai a cikin 'yan hamayyan nan, gaskiya akwai wannan wato madugun 'yan adawa Sale Kebzabo, wanda ina ga kaman arashi aka yi. Yanzu nan muna cikin magana, mun gama wani waya da wani kenan ya kira ni daga ainihin jihar wato Shariba Girme, yake ce mun gaskiya fa su can kwariya ta wahal da su, wato kwariya din nan alamar jam'iyyar ta ce kwariya kenan. Saboda haka a hakikanin gaskiya a cikin adawa wannan madugun 'yan adawar a ko ina yana da tasiri a hakikanin gaskiya bisa ainihin wato labarin da muke samu a yanzu haka.
To tun kafin ma a bada sakamako, suna gani da wuya a ce an kada shugaba mai ci Idris Deby, me yasa ba za a iya kada shi ba?
To wato abin da yasa ba za a kada shi ba akwai hujjoji da yawa wa'in suna ganin cewar yayi ayyukan da yawan da ya isa har mutane su sake bashi amana a wannan karan wa'in su kuma suna ganin saboda yana da ainihin komi da komi na gwamnati a hannunsa zai iya yin amfani da ainihin kudin da yake hannunsa da kuma dukiyar da karfin gwamnati a hannunsa don ya samu ya ci wannan zabe ina ga shine dai ainihin ra'ayin mutane guda biyu wanda yake ake kafa hujja da shi cewar da wuya a kada shi
kana ji kamar za a samu sakamakon zaben nan zuwa yau ko kuma dai zai wuce haka
a abusa rahotannin da muke samu cewar sakamakon zaben nan sai nan da kwana 14 da a samu wannan sakamako
kai
bayan kware kwana 14 sai a takeice dai yanzu kafin mu samu cikakken sakamako wato zai kai na da zuwa wata daya
wani dan jarida a birnin Jamena Sanusi Muktar kenan aka ji daga jamhuriyar Niger kuma dillalan aikin haji ne suka koka kan jita-jitar wai za a ƙara kuɗin jirgi wanda a ganin ƴaƴan kungiyar hakan zai iya hana masu ƙaramin ƙarfi sauke farali a bana ga Suleiman Mumin Barma da cigaban wannan rahoto
Haji Afanta Madam Sunna Mamba a kungiyar ANAP ita ce shugabar kamfanin Haji da Umara na Al'umma Islam.
Mun samu labari ne tunda mun sa wakilan mu sun tafi wajen Adiba gani kakanni kudin jirgi na zuwa Haji Bara. Jirgi da jikka 100 zuwa jikka 950. Yau an ci an ƙara kuma jikka 400 bisa kudin jirgi. To wajen jikka 400 kin nan wa zai ƙara su? Alhazai su za su biyan su. An dame mota kamfani gindi Niger Airways an ce ita tsaye ce za ta kai alhazan Niger a haji ba ta da concurrence ba ta da kowa kuma dole ne aka dora mu ita kenan sai abin da take so za ta yi da mutane in ta ce miliyan 2 za ta kai mutane miliyan 2 za ta dora mu tarkawa don shine wai sa muka ce ba mu yarda da wannan zabi nan da aka yi mata ba tunda akwai sauran kamfani da ke biyan takaskin sun sabu zuwa haji sun kai mutane har an yi musu yabo kuma yau a ce an hidda su cikin harakar neman haji sai dai ita buga kumfankin da aka dai mutum kuma tana so abi tana so ta yi ta mulke mutane sai yadda ta yi da mutane sai kudin ta sa mutane kuma dole da shi za a yi
na isa a ofishin hukumar Koho mai kula da tsare-tsaren aikin haji a kasar Niger sai dai babban sakataren hukumar ya ce ba zai yi magana ba har sai idan takardar sanarwar ejojin na kungiyar ANAP ta shigo hannunsa saboda haka na wuce zuwa cibiyar kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Niger Airways inda shugaban kamfanin ya ce kawo yanzu ba a tsayar da farashin tikitin hajin na bana ba domin magana ce da ke hannun wani kwamiti da ya hada dukkan masu hannu a sha'anin aikin haji domin duba abinda yafi dacewa da yanayin da ake ciki a bana don tsayar da farashi mafi cancanta da tsarin tafiyar hada-hadar kasa da kasa in ji shi sannan ya ce idan komai ya kammala zai tuntube ni lura da yadda suke tunanin wannan magana na neman fin karfin jami'ai ejojin na kungiyar ANAP sun buƙaci shugaban kasa ya sa baki Alhaji Mumuni Ahmadu shine shugaban kungiyar ta ANAP
wannan an tambaye su suke a dollar ya hau in dollar ya hau ai kudin petrol ma ya kara ba su da wani hujja
Sule Mumuni Barma muryar Amerika daga Yamai a jamhuriyar Niger
muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 19 na safe ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba
ilimi garkuwa dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin tare da fatan an wuni lafiya abu mai matukar muhimmanci da ya kamata al'umma su sani da ya shafi ilimin yara babu wata ƙasa a duniya da ta samu ci gaba da ake kwatance da ita a bangaren ilimi face sai da aka hada ƙarfi da ƙarfi tsakanin iyaye da malamai kana aka cimma wannan burin idan aka duba rahoton da ya ayyanar da kasar Finland da Koriya ta Kudu a matsayin kasashe da tsarin ilimin su yafi kowanne inganci a fadin duniya za a ga cewar iyayen yara sukan bada gudunmawa da ya kai kimanin sama da kashi 65 wajen koyar da yara a gida baya ga irin kokari da malamai ke yi a makarantu. Sanin kowa ne cewar nagartaccen ilimin matakin farko na firamare shine ginshikin duk wata nasara da yaro zai samu da ya shafi ilimin shi a gaba. Don haka masana ke ganin idan aka yi wasa da shi, to lalle hakan zai iya haifar da koma baya. Nasiru Adamu El-Hikaya, wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, ya haɗa mana wannan rahoton.
Ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙayin mushinku.
Sunana Firdaus Abubakar. Gaskiya I can't express it out saboda it remained unsaid. Saboda farin cikin da nake a cikin a yau, gaskiya bazan iya nuna, bazan iya bayyana shi saboda yana cikin raina.
Wata ɗaliba gifin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ƙauyen Fafe, ke nuna farin cikin nasarar ƙaruwar sanya mata a makarantun boko a yankin Arewa fiye da shekarun baya. Cikin rahoton da gwamnatin Najeriya ta fitar da ya sanya hukumar rayu kasashe ta Amurka USAID ba da tallafin ilimi a Najeriya da yake dala miliyan 4,600. Ba ga nasarar karuwar sanya yara a makarantun sai batun samun ingancin karatun ta hanyar ilimin karantawa da rubutawa a makarantun firamare, inda yawan ɗalibai ba sa iya karatu ko rubutu da zai ba da ma'ana. Ga malamin ilimin Arabiya na firamare Ismaila Maiduguri, ya zama wajibi iyaye su shiga lamarin koyarwar matukar suna son ƴaƴansu su samu ƙwarewar karatun da ake bukata.
Akan shi anan tarbiyya ta yara, in ana duban dama gusto kuma sai an duba hagu, dan malaman makaranta su kadai ba za su iya karantar da yaro ba. Makaranta zuwa yake aje koyo, dole idan aka dawo gida a nemi wani malamin daban ko kuma masu iyaye su ringa sawa yaran su suna bita abin da suka koyo, ba wai kawai daga yaro ya dawo daga Islamiya ko daga boko kawai ya ajiye takardu ya tafi wasa kallon TV ko wani abu. Bana jin wannan duk ƙwarewar malami yaran zai samu abu. Tarihin manya za ka ringa jin wani ya ce a gurin mahaifiyarsa ma shi ilimi. To kaga wannan shi ya nuna idan mutum in ya koyo karatu daga makaranta, to da akwai bukata mai girma da dole a gida ma sai ana sashi ana yin muraja'a akan abin da ya je.
Malamin firamare a Jalingon jihar Taraba, Abbas Idulau, wanda san bai yarda akwai kuma baya makarantun firamaren gwamnati ba, ya ce shi ma yana yi wa yara darasi a gida.
Amma ni abin da nake so ka sani Alikaya, littafin nan ba zai tashi ya koyar da kanshi ba, sai dole an inganta lamarin malami na rayuwarsa, aka ba shi kyakkyawan kula. Ni makarantun gwamnati ba zan rabu da su ba, saboda ina fahimta ana da kyakkyawan karantarwa da ake a wurin. Duka ina dawo gida ina sa yarana su yi bita, yarana ba su makaranta mai zaman kanshi sai na gwamnati, saboda na san malaman suna san makawa iya iyawansu, ko da da yunwa a cikin su, sai dai yi kokari a magance musu wannan yunwan ta hanyar gyara albashi.
Malam Garangi Usman Musa Zango malami ne a makarantar ƙauyen Yar Daji da ke jihar Katsina, wanda ke ganin rashin ƙwarewar malamai na haddasa matsala ta wannan bangaren.
Akwai takardar grade 3, amma a wancan lokacin ai sun samu horarwa ta aikin. Yanzu ko ba horarwa ake samu ba yadda ya kamata, saboda in ka tafi kai NCE to ba lalle bane ba ka iya koyar da yaro karami. Kai ne zaka fara bayar ilimin farko ga rayuwar shi. To bai kamata ba a ce an tafi can sama an dauko wani wannan na kasa din wannan shine ya kamata a fara.
Shine kokolwarsa take daidai da ko kuma yake horarwarsa take daidai da kokolwar yara.
Yawwa, wannan wanda aka bashi daidai da wannan horo, wannan horo ita take daidai da ainihin kwalwar da wayannan yaran suke. Tunda idan ka dauki dan aji daya zaka koya mai ABCD akalla a sati biyu ka koyar da shi wannan ABCD. A bata da akalla daga A zuwa Z din wannan ka koyar da shi akalla a sati biyu. In ka nuna mai biki ya sani, a ƙasa za ka rika koya yaro rubutu kafin ka kai ga littafi. Wannan ita ce hanya ta koyarwa wadda mu muka sani, kuma wadda ake horar da malami a kanta a Teachers College.
Ko ba mamaki in NCE in sun zo rana ɗaya sai a ce za a zuba wa yara ABCD duk su iya?
Bata yiwuwa a ce rana ɗaya kawai da ka zo ka zuba yaro ABCD ya iya. Abu ne wanda dole sai ka kasa shi akalla kwana 14 sati biyu kenan, tunda a satin dai kwana biyar ne ake samun darasi. To akalla sati biyu ka yi kwabarin ɗin wannan ABCD.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Nasiru Adamu El-Hikaya da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
To a gaida malamai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a halin yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka aika mana ta email.
Wasiƙar ta farko ta fito ne daga Amogali Zangon Daura wanda ya ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Na rubuta wannan wasiƙa ne domin in yi wa shugaban mu Babu Buhari fatan alheri bisa ziyarar da yake yi yanzu haka a ƙasar China. Allah ka maido mana da Babu Buhari gida lafiya amin. Sai kuma wasiƙar Isa Lawan Girgir dan masanin girgir jihar Yobin Najeriya wanda ya ce Allah ya sa matakan da ƙaramin ministan man fetur ya dauka na magance matsalar man fetur a Najeriya a ƙatacin ruwa. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ina da yaƙini cewa nan gaba ba da jimawa ba karancin man fetur da wutar lantarki da ta addabe mu a Najeriya za ta kau. Muna nan muna ta roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar. Ai ko me yayi zafi maganin sa Allah. Sako daga Matthew Garba. Sai kuma sai kar hadin gwiwa daga Muhammad Salihu Kauran Namoda da Hafizu Balarabe Gusau wanda tace muna fatan sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin bangarorin da ke fada da juna a ƙasar Yemen ta dore har abada ta kuma zammo sanadiyar kawo ƙarshen rikici da ya dabaibaye wannan ƙasa tun a shekarar 2013. Shi ko Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri jihar Neja cewa ina kira ga 'yan Najeriya da mu ƙara yin hakuri da juriya da yin addu'ar alheri ga gwamnatin Muhammadu Buhari akan halin tsanani da kuncin rayuwar da muke ciki. Yadda Allah nan gaba kaɗan komai zai daidaita. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani dama domin na miƙa kira na zuwa ga ƙaramin ministan man fetur na Najeriya Mr. Ibeka Chukwu da ya bada himma ya kuma nuna ƙwarewarsa a wajen samar da isasshen man fetur da kuma daidaita farashinsa kamar yadda gwamnati ta alƙawarta mana. Saboda mu talakawan Najeriya muna cikin mawuyacin hali sakamakon ƙarancin man fetur. Da ƙarshe ina yi ma shugabanmu Muhammadu Buhari fatan alheri. Sako daga Sani Hamza Harbau ƙaramar hukumar Tsanyawa a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Da ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina wanda ke tabbas garin da ina nesa a lokacin da wasu al'umma ke yin murna dariya baki hakunni sakamakon yadda dan majalisar su yake zama cikin su tare da kyautata musu. Mu ƙaramar hukumar Katsina namu dan majalisar wato Sani Ali Dallami watan dabo yayi da fatan shi ma zai yi koyi da takwarorin sa masu yoyo al'ummar su.
To kafin mu sallama ga tishin kanin labarai a daidai lokacin da malamai na shirin mu na gaba yau da gobe suke gida su shigo. Bismillah.
Wakilin Majalisar Dinkin Duniya kan rikicin Yemen Ismail Old Sheikh Ahmed ya yi lale marhaban da shirin tsagaita wutar da aka cimma wanda ya fara aiki yau Litinin ya kuma taimaka wajen daƙile tashin hankulan da aka kwashe fiye da shekara guda ana fama da su. Yana mai cewa lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan rikici na ƙasar Yemen. A daren jiya shirin tsagaita wutar ya fara aiki wanda aka cimma da gwamnatin Yemen da dakarun da Saudiya ke jagoranta da kuma 'yan tawayen Houthi da suka karɓe ikon birnin Yemen wato babban birnin Yemen a farkon shekara ta 2014. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a yankin Idomeni kwana guda bayan da 'yan sandan Macedonia suka harba yaji mai saka hawaye tare da harba harsashen roba akan ɗaruruwan bakin haure da ke kokarin ƙetare shingen da aka dasa a yankin Girka. A yau Litinin ɗumbin jama'a sun cinci rundo a bangaren iyakar Girka sai dai babu rahoton da ya nuna cewa an yi wata arangama. John Kerry ya ce ya yi matuƙar farin ciki tare da samun karramawa bayan da ya kasance sakataren harkokin wajen Amurka na farko da ya ziyarci Hiroshima da ke Japan, wato birnin da dakarun Amurka suka daidaita bayan da suka hurga makaman nukiliya ƙarshen yakin duniya na biyu.
To madalla gaishe ka masu haro abin da ya sawo kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. Kamin nan a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Wagner da ya riƙa mata a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai can anjima a dakata karku nisa ga shirinmu na gaba yau da gobe.